أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدأ دعوة أولا يمتينا رانا العربة أيو 22 غوات رمضان جراد بود أيادة تليه دودة 40 بقوي واندي ذو دي دي دا غوما غوما نيو وشاد أيها shade ga watan uku miladiya 2026. A gabanin mu fara tafsiri, akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana tambayar hukuncin kunna alqur'ani a MP ko radio e tayi a gida ba tare da kashewa ko dan neman lada ku da falala, kuma ana maganganu sai dai ba a maganganun da su dace ba. A mutum ya kunna karatun alqur'ani yana yi, to abinda ake so ya zama ana saurare. Dan daga cikin manufar karanta alqur'ani akwai sauraron abinda Allah yake faɗa. Wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan haka ba laifi dan mutun ya kunna a radio ko MP3 ko a mota shi yana saurare, yana bin abinda, yana jin abinda ake karantawa, wannan babu laifi. A aiki ne zan ke samun lada a kai domin yana sauraron littafin Allah ne madaukakin sarki. Amma a kunna haka kurin a guri a rufi a tafi ba kowa a ciki, to abinda yafi a bashi, abinda yafi ba kada a yi haka din shine abinda yafi. A kunna kuma ana maganganu wannan ba daidai bane sai a kashi, ko da wace irin magana ake, domin su ake ana karatun alqur'ani a saurara a ji abinda ake karantawa. Dan haka idan har za a kunna ana maganganu, to ba daidai bane sai a kashi, sai a kunna lokacin da aka gama waɗannan maganganu din, dan ya zama an saurara abinda ake ji. To tambaya ta biyu ce hukuncin wanda idan yana sallah fitsari ya dinga biyo masa wani lokacin, idan yana nufin yana da cutar da bai iya rike fitsarin haka yake koyaushe, to wannan haka zai yi sallah, sai dai kowace sallah in ya tashi zai mata alwala, ba zai wadatu da alwala guda ɗaya ba, ce zai yi sallar magariba kuma ya isha da guda ɗaya, zai wa kowace alwala kowace sallah alwala, kuma ya yi kokari ya tsayar da bawalin kada ya dinga zuba kasa ko da wani abu zai sa ya tare, tunda ya riga ya zama cuta ce, rashin lafiya ce. To fattakullaha mastaratu, haka Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah iya iyawarku, to haka zai yi. Amma idan kamar yadda ya ce wani lokacin, ma'ana ba cuta ba ce, akwai lokacin da bawulin ba zai fito, misali idan ya je bawuli kila yana iya ɗaukan minti 10 bai fitar da wani bawulin ba, to kaga yana da tsakanin da zai iya yin sallah, to kaga nan ba za a ce yayi sallah bawuli yana zuba ba, tunda akwai lokacin da baya zuba. To sai ya kokari ya kiyaye me yake hana shi zuba. Idan ya zama da idan yayi ne baya dadewa, me kun yi bawuli ya dau awa biyu awa uku bai kare ba, kila da yayi zuwa minti 15 sai ya kare. To kaga wannan da in lokacin sallah yi dab da za a tada sallah sai ya alwala, ta yadda zai zo har a gama sallah din ba tare da ya fitar da wannan bawali ba, kuma sai je ya nemi magani domin cuta ce, kuma zai iya dacewa ya samu magani kamar yadda muka sani. Wannan yace naji ka ce ba a barin aikin alheri don gudun riya, barin hakan don gudun riya shi ma riya ne. To ya alakar shi da koyi alheri a don gudun riya, har al'umma da ake wa suna ganin ba a yi don ba su sani ba. Sai kuma ma'ana yana cewa kamar jin daɗi bayan bayyana koyayyen alherin da mutum ya yi nufi, to yana nufin ya shiga riya? A'a, barin aiki don tsoron riya, wannan shine malamai suka ce riya, saboda in tafiya ce tafiya, to mutum zai ba aikin alheri, duk lokacin da ya yunkura zai ce dan zai ce masa riya za su sai ya bari. Amma koyi aikin alkhairi shine asali cikin mutanen da manzo Allah ya faɗa za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah. Cikin mutane bakwai da manzo Allah ya faɗa, sai ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa aqfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma za tunfiqu yaminu, manzo Allah ce da mutumin da yayi sadaka ya koyi ta har hannunsa na hagu bai san me da mata ciyar ba saboda yadda ya koyi kinaya ce ke yadda ya koyi sadaka kun ga Allah koyi sadaka ba laifi bane Allah yace in tukhfu sadaqat fa ni'ma hi in tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum Allah yace in kun bayyana ba da sadaka ma da Allah da wannan dai da niyya kyakkyawa in kuka koyi ku ba mawadata to shefi alkhair dan haka koyi ibada dan gudun kada shi dai ya gani wannan ba laifi bane ma'ana afwan dan gudun kada ya shiga wannan ba laifi bane ba abu asali ma koyi ibada shi yafi dan shi ne mutum zai fi samun nutsuwa in kuma ibadar ta fito sadaka yake abu ba san yana yi ba ba san wa yake yi ba sai kuma Allah ya bayyana da wannan abu mutane suka ji dadin wannan alherin to wannan bai bata masa ayyukansa na lada domin manzo Allah ya ce bushara ce mata alkhairi ga mu'mini yana yin ayyukansa dan Allah kuma wannan yasa ya samu karbuwa a gurin mutane mutum yana bin mutum bashi zai kai masa kyauta sai ya ce masa ya bar masa bashin wanda shi da nufin dama ya niyyar ya bashi kyauta to inda dama kyauta ne ya bashi kuma yace ya bar masa ba komai abinda dama malamin suke magana kada ai haka a babin zakka mutum ya fidda zakka sai duba wa yake bi bashi sai yace wani ina banka bashi eh to ga zakka na fitar ina banka 100 to ga 100 to biya ni bashi na to wannan hila ce dabara ce wannan ba a san haka idan kana bin mutum bashi ko da ka bashi zakka ka kyale shi ya tasarrufi da zakar yadda ka bashi in ya biya ka wannan ruwan shi in kuma bai biya kai ba wasu bukatun shi wannan ruwan shi amma kai wannan to hila ce dan akwai masu irin wannan in suka bidda zakka duk waɗanda suke bi bashi suke kallo ina bin wane to su kuma zai dinga bi yana ba kuma yana karɓar kuɗin shi ta baya to kaga wannan ya zama wata hila da baya dacewa mutum yayi haka ba daidai bane amma dan kyauta ai kyauta dama wani abu ne da ba a wajabta maka ba abu ne mai kyau da haka in ka ce ya rike bashin da kake bin sa ka ban mai shi kyauta ba da yafi bashi kuma abu ne mai kyau a yafiya mutum bashi wanda yace za mu iya yin li'ani tsakani na da abokaina kan cewa duk wanda yake tafarki na gaskiya Allah idan ya tashi bashi ta haihuwa ya sanya su tashi akan gaskiya koda babansu ne madari yana nufin su tashi akan abinda babansu yake kai ko in na fahimci abinda yake so ya ce ba a cewa li'ani ana yi tsakanin miji da mata ne in ka dan ce li'ani to tsakanin miji da mata mijin da ya tuhumci matarsa da zina kuma bai da cizo kuma shi yana tuhumarta da cewa lallai mazanaci ya ce ko ta zo da ciki ce ba nashi bane ko da ya ce ba nashi bane to shi ne suke li'ani sai zo su yi li'ani kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul nur ke rantsuwa kuma sai su rabu da kuma ba za a danganta shi ga uban ba sai dai a danganta shi ga uwar shikenan kuma za su rabu amma kila kai abin da yake so mula'ana inan ne niya ana ka tsine masa ya tsine maka ko ku tsine akan ku wannan ba daidai bane ba dai ba bukatar haka ba bukatar sai ka tsine wa kanka da iyalanka ko kaza da kaza har ma ƴaƴan naka da kallon kanka kullun abin da ake so ka dinga addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wannan addu'a ake so ka dinga yi in kai haka ka bude ma'anar addu'a da yau abin da yake ba daidai bane sai Allah ya shiryar da kai zuwa abin da yake daidai kana iya waye gari kana abu kana ganin daidai ne amma ya zama kuskure ne to wannan addu'a da yake sai Allah ya daura ka shi yasa cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ga akwai ihdina lima ikhtilafa fihi min al-haqqi bi idhnik ihdina ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga abinda akai sabani a cikin zuwa ga abinda kake so to wanda ya kamata ayi amma ba maganar wani ayi mula'ana tsakanin ku da juna ubangiji Allah ya dacar da mu muna cikin suratu ghafir jiya mun tsaya kan ayata 50 insha Allah ta'ala yanzu mu tashi kan ayata 51 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع تَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
نعم الله يجي إنا حقيقة مو لننصر رسلنا منا تيمكم من ذنمه منا باس نسرا والذين آمنوا دوأن دسكي إيماني في الحياة الدنيا أرأي والدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقوم رانا دشيدو ذات صيع يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رانا دا الظالمين hanzarin su baya musu amfani walahum la'na suna da kuma tsinuwa ta tabbata kansu walahum su'ud dar kuma suna da mummunan gida. Ubangiji Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abinda zai faru ne da yan wuta za su dinga jayayya da juna ranar tashin alkiyama a cikin wuta tsakanin mabiya da waɗanda aka bi da kuma yadda Allah ya mada bayanin cewa babu rangwame a ranar za su nemi a danga musu rangwame ko da yini guda ne to amma kasancewar Allah ya aika manzanni manzannin sun nan sun zo da ayoyi sun kuma kira su zuwa ga waɗannan ayoyi sun bayyana musu gaskiya su cike yin imani to da haka duk wani kira da za su ba zai amfani ba to kuma sai Allah ya biyo bangaren abin da yake na mu'minai inda an ba mu kissar Fir'auna a baya da mutanen shi da Annabi Musa to sai Allah yake faɗa mana cewa sunna ta Allah shine Allah yana taimakon manzannin shi inna la nansuru rusulana hakika muna taimakon manzannin mu fil hayati wallazina amanu da waɗanda suka yi imani muna ba su nasara fil hayati dunya a rayuwar duniya to anan tambaya za ta zo kamar yadda Imam Ibn Jarir ya kawo cikin tafsirin shi shi ma Imam Ibn Kathir ya kawo wannan tambaya shi ne mutum zai iya tambaya ce to wasu daga cikin annabawa an kashe su kamar Annabi Yahya da Annabi Zakariya da Sha'iya sauran waɗanda malami suke ambatawa irin Yahuda irin annabawa wanda Yahuda suka kashe wasu kuma aka kore su da garurukansu kamar Annabi Ibrahim sai da yi hijira kamar Annabi Isa an kama shi za a kashe Allah ya ɗauke shi bar rafa'ahu Allahu ilayhi to wani zai tambaya to ina taimakon da aka ce anan aya ta ce hakika muna taimakon manzannin mu da waɗanda suke imani fil hayatid dunya a rayuwar duniya to ga waɗanda aka ce ga waɗanda aka kora da garuruwan su ga waɗanda aka hana ko aka yi musu wani abu wanda yake ba daidai ba to ina taimakon to anan ne Ibn Jarir ya kawo amsa guda biyu Ibn Kathir ya ambaci waɗannan amsoci guda biyu amsa ta farko zai iya zama wannan bayani na Allah na cewa muna taimakon manzannin mu kharaja makharajal ghalib ya fita a babin abin da yafi yawa ma'ana ba ana nufin duka ba sai zama mafi yawancin manzannin Allah suna samun taimakon Allah a rayuwar duniya ba a iya yi musu abin da za a yi musu amma wasu ana iya kaiwa a kashe su wasu ana iya zuwa a kore su daga inda suke sai zama ya fita kharaja makharajal ghalib amma ana nufin ba'd shi wannan kuma a roka akwai irin wannan za a yi magana amma ba ana nufin duka ba ana nufin wani yanki akwai shi a babin balaga na larabci ta yadda ake itlaqin kull wa yurad bihi juz ai itlaqin abu gaba daya a saki kalma tana da sunan abu gaba daya amma ana nufin wani yanki Allah ce faqra umma ta yassara min alquran faqra'u ma tayassara min alquran karanta abinda ya sauka daga alquran ko kuma fadin Allah madauka ko kuma fadin Allah wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim annabi Nuh yace ya Allah duk lokacin da na kira mutane na dan kai musu gabara sai su sanye ɗan yatsunsu fi azanihim cikin kunnuwan al'usbu ala rabbi shine ɗan yatsa gaba daya tun daga ma'ana barkon ɗan yatsa zuwa karshen shi to Allah ya ce ja'alu asabi'ahum suna sanya ɗan yatsun wanda kuma yanzu in ka dau ɗan yatsun ka a kunne ɗan guntu ne zai shiga ba zai shige gaba ɗaya ba amma dai aka ce suna sa ɗan yatsun kamar ɗan yatsun duka suke sawa to ba duka suke sa bane min babi itlaqil juz'i wa yuradu bi min babi itlaqil kulli wa yuradu bi juz'i da haka suka ce anan da Allah ya ce inna lanansuru rusulana hakika muna taimakon manzannin mu sai aka ce ana nufin mafi yawancinsu waɗanda aka kashe sun samu taimako amma dai an kai ga gare su har an kashe su. To wannan amsa ta farko kenan. Amsa ta biyu ya zama abinda ake nufi da taimako din shine al-intisaru lahum mimman azahu, a taimake su akan waɗanda suka cutar da su. Sawa'un suna nan annabawa, suna nan da ransu, ko kuma bayan ba sa nan ko bayan sun bar duniya, Allah ya rama musu abinda wanda suka cutar da su suka yi musu. Kamar yanzu in ka kalli abinda ya faru, misali ga wasu daga cikin annabawan Allah, bayan ba sa nan Allah ya kawo taimakon, Allah ya saukar da taimakon. Annabi Nuhu ya ɗebi mutane ya tafi, sannan aka halakar da waɗannan. To suka ce wannan shine taimakon da ake nufi. Taimakon zai iya zama suna nan ko ba sa nan. Sai suka ce kamar yadda wanda suka kashe Annabi Yahya da wanda suka ce suka kashe Annabi Zakariya da Sha'iya, sun kashe annaba amma daga baya su ma an kama su an kashe su, an wulakanta su, Allah ya tozarta su dan me, saboda makiyan su ma sun kama sun kashe sun wulakanta su. Kun ga Allah ya taimaki annaban kenan. Amma yaushe bayan annaba su riga sun wuce? Sannan suka ce kamar wancan sarki da ya zamani da Annabi Ibrahim, wanda karshe Annabi Ibrahim ya hijira, suka ce shi ma ai daga baya Allah ya kama shi. Amma ai kaga ba a lokacin Annabi Ibrahim yana gurin ba, daga baya Allah ya kama shi. Haka nan waɗanda suka tsire suka kama Annabi Isa da Maryam za su tsire shi, Allah ya ɗauke shi, su ma Allah bai kyale su ba, daga baya Allah ya sallaka Romawa akan sun wulakanta sun tozarta su, wanda karshe shi kuma Annabi Isa zai zo karshen duniya kamar da ya inganta a hadisi. Suka ce to wannan shine abin da aya take nabi, inna lanansuru rusulana, hakika mu muna taimakon manzannin mu, ko dai a take ko bayan sun shude ko kuma lokacin suna rayi, Allah yana ba su taimako, Allah baya kyalewa. Kamar wanda zai kashe wani ne sai ya kashe mumini, to yi kila ba a kama shi ba, amma daga baya sai Allah ya kama shi, dora mai ta musiba da bala'i ta afka masa. Kaga wannan mumini dai Allah ya kama shi taimako amma lokacin da ya riga shi ya wuce. To suka ce yace wannan shine abin da yake amsa ta biyu. Sannan ya ka hadisi a cikin Bukhari daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, dan daga Allah madaukakin sarki, hadisi ne Qudsi, Allah yana cewa man adali waliya faqad barazani bil harb wa faqad azantuhu bil harb, duk wanda yayi gaba da waliyi na Allah ya ce to ina mai cele zuwa yaki. Amma kaga wani zai gaba da waliyin Allah kila mai kashe shi kila cutar da shi. To amma wannan abin da Allah ya faɗa din sai ya kasance taimakon yana nan da zai zo. Dan haka abinda suke son su ga mana wannan taimakon da Allah yake mu'minai da waɗanda suke manzannin shi, ba lalle ya zama ya zo a take ba, zai iya zuwa daga baya, amma Allah baya kyalewa. Ci shi yasa Allah ya halakar da mutanen Annabi Nuh, ya halakar da Adawa, ya halakar da Samudawa, ya halakar da mutanen Annabi Nuh da mutanen Madiyana da makamancinsu. Sannan Imam Suddi yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko, babu wani manzo da Allah ya aiko, sannan mutanen shi suka kashe shi. Aw qauman min almu'minina, ko wasu mutane mu'minai da suke kira zuwa ga gaskiya, sannan mutanen su suka kashe su. To wannan karnin ba zai tsau ba sai Allah ya kawo wanda za su daukan sa, za su taimaki wannan wanda aka kashe. Ana yana cewa kamar sunnar Allah shi duk manzon da mutane suka kashe shi, ko mu'minai masu da'awa zuwa ga Allah, mutanen su suka kashe su. To wannan karnin ba zai wuce ba sai Allah ya kawo waɗanda za su taimaki waɗancan mu'minai ko su taimaki waɗancan annabawa, sai su zo su bi bayan jininsu, su ma su kashe waɗancan ko su lalata waɗancan wanda suka cutar da wannan bayan Allah. To shi ne ya ce wannan shi ne abin da ake nufi da taimakon Allah ga manzannin shi. Da haka annaba da mu'minai ana kashe su a duniya, amma wannan bai nuna ba su ci nasara ba. Dan an kashe annabi ba ya nuna bai ci nasara ba. Na ɗaya dai ya mutu akan abin da yake kai na imani, na biyu kuma Allah zai ɗaukan mai fansa. To wannan shi ne cin nasara da ya samu. Shi ne anan Ibnu Katsir shi haka Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi akan wanda duk suka saba musu suka yi jayayya da su, wanda suka karyace manzon Allah suka yi jayayya da manzon Allah. Amma sai da Allah ya zo ya ba manzon Allah nasara, kalma Allah ta zama hiyal uliya wa kalimatul ladina kafaru subula, kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya, kalma kafire ta zama kaskanciya. Wannan kuma addinin manzo Allah ya haukar dukkan addinai gaba daya. Manzo Allah sai da Allah ya umarce shi da yin hijira, yayi hijira zuwa Madina, sannan a can Allah ya bashi mataimaka mutanen Madina al-Ansar, sannan a ranar Badar Allah ya bashi dama ya sassare waɗannan mushrikan, aka karkace su, Allah ya bashi nasara ya kaskanta waɗancan mushrikai, aka kace manyan su, aka kama waɗanda za a kama, sauran kuma suka gudu. Sannan daga baya kuma Allah ya sake cika manzon Allah burin shi, aka shigo garin Makka, aka karya gumaka, aka bude garin Makka, musulunci ya shiga, ta zama gari mai alfarma, daga ranar ya zama kafirci ya fita da garin da shirka. Sannan banda nan kuma aka bude wasu garuruwa a Yemen, lokacin musulunci bi ya tafi nan, manzon Allah ya tura sahabban shi har guda biyu, Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya tafi tura shi Yemen, haka nan Mu'adh bin Jabal manzon Allah ya tura shi Yemen. Kunga a lokacin din musulunci ya ji, kafin manzon Allah ya ba duniya sai da jawdan musulunci ta kafu, ta yi karbi ya zama ana tsoron musulunci da musulmai, mutane suka shiga addinin Allah afwajan, kungiya kungiya. Sannan Allah ya karba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan shi kuma Allah ya bashi khalifofi, suka dora kan abinda manzon Allah ya yi, musulunci ci gaba da yaduwa. Ka duba zamanin sayyidina Umar, idan musulunci ya karya daula farisanci a ma'araka ta Qadisiyya, aka karya daula farisanci musulunci ya shiga. Sannan Amr bin al-As da sahabban da suke tare da shi suka kwararo garuruwan Sham, suka gama suka kwararo suka tafi Misra, musulunci ya shigo nan. Zamanin sayyidina Usman aka ci gaba da yi har musulunci ya tsallaka, lokacin khalifa Dawla Umayya aka ci gaba da futuhat, musulunci ya tsallako ya shigo Afirka, aka shigo ta wajen Qayrawan, tun daga Misra Qayrawan wani bangare na Tunisia inda suke kira Ethiopia a wancan lokaci, haka musulunci ya ke tafiya yana tahowa. To wannan duk shine irin taimakon da Allah yake fada, duk yana cikin irin taimakon da Allah ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har zuwa yau kuma addinin musulunci shine mafi daukaka. To wannan shine abinda ake kira taimako din. Dan haka babu sabani, babu wani wanda zai ce wai ga wani manzo ko ga wani mu'mini Allah bai taimake shi ba. Allah yana taimakon manzannin shi da mu'mini a wannan rayuwa din. Sai Allah ya ce wa yawma yaqumul ashhad, da ranar da shaidu za su tsaya, ita ce ranar tashin alkiyama. Shi ma anan Allah zai taimake mu'minai. Al ashhad shaidu, suka ce shaidu din nan akwai annabawa, annabawa suna ba da shaida kan mutanen su kan sun isar. Sannan kuma akwai mu'minai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Kun gano da kenan kowace al'umma za a zo mata da mai shaida. Sannan a cikin masu shaida na akwai mala'iku, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Akwai mala'iku domin duk abinda mutum yake akwai mala'ika mai gani mai rubutawa. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, akwai mala'ikan da yake raqib yana lura kuma atid yana gurin, su ma za su ba da shaidu. Sannan uwa uba kuma su kansa jikunan mutane, in kabiri yace bai yadda da shaida sai daga karan kanshi ba, kun sa ka kabiri zai faɗa ranar tashin kiyama, yace ya Allah ni bazan karɓi wata shaida ba sai wanda ta fito da gare ni. Shikenan sai Allah ya rufe bakin shi, sai kaba da hannu da sauran jiki su yi magana gabbai. To duk wannan su ne a shatin ranar shiru za su tsaya, domin ranar babu wani zalunci, kowa zai tafi da hukuncin da aka yi masa a kan ya san shi ma ya cancanta ba zalunci shi ba. Wala humul la'ana, sai Allah ya ce yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratu, ranar da azzalimai kafirai uzurin su baya amfani. In an ba su dama suka ba da uzurin ko suka iya yin magana, to a ranar abinda za su faɗa ba zai amfane su ba, dan ba za a karɓa ba, saboda uzuri ne na ƙarya, ba za su faɗa abinda yake na gaskiya ba. Akwai lokacin da ba za ma a ba su dama ba balantana su ba da uzurin. Akwai lokacin kuma da Allah zai ba su dama su buɗe bakin, to za su ba da uzuri, to uzurin in sun bayar ma ba zai amfani ba, dan uzuri ne na ƙarya. Walahumul la'ana, sannan la'anta ta tabbata gare su, shi ne korewa daga rahmar Allah. Sannan walahum su'ud dar, suna da mummunan gida shi ne wuta, da haka anan za su zauna. Saboda me? Saboda wannan mummunan aikin da suka yi, to da haka abinda za su game da shi. Wannan ayoyi da muka karanta na farko akwai bishara ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minai da suke tare da shi, cewa sani taimakon Allah yana tare da su. saboda sunna ce ta Allah yana taimakon manzanni dan haka manzan Allah ma ba zai fita daban daga cikin manzanni ba Allah zai taimake shi haka kuma mu'mini Allah yana taimakon ku dan haka bishara ce gare su na cewa suna tare da Allah Allah ba zai bar su ba sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai abin da yake na tsoratarwa shine ranar tashin alkiyama ba wani uzuri da mutum zai bayar wanda bai bi Allah ba bayan Allah ya aika masa da manzanni hujja ta tsaya akan shi bayan an karantar da shi an ilmantar to uzurin shi ba zai mai amfani a lokacin da zai bada uzurin ba dan haka inuwa da abinda Allah ya kaddara ya rubuta to zai same shi babu makawa sai Allah ya ce
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
نعم الله يشي ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من بيوى النبي موسى شريع وأورثنا بني إسرائيل الكتاب مكذادر ولبني إسرائيل لشهد هدى شريع وذكرى da gargadi da tunatarwa da wa'azi li ulil albab da masu hankali fasbir kai hakuri inna wa'dallahi haqqun hakika tabbas alkawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zanubanka wasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi tsarkakewa tare da godewa ubangijinka bil ashiyi da yammaci wal ibkar da kuma safiya Allah madaukakin sarki yana ambato mana irin nasara da yake ba manzannin shi ce wala qad ataina musa al-huda Allah ya ce mun baiwa annabi Musa shari'a shari'a ma'ana mun bashi abinda zai shiryar da mutane mun bashi abinda yake na at-taura wannan at-taura shari'a ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah madaukakin sarki ce mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske shine Allah yake fada anan domin ta kunshi bayani na abinda Allah yake so hukunce da kuma yadda za a bauta wa Allah da kira zuwa ga bauta wa Allah da haka wannan ce shari'a Allah ya ce mun bashi wannan shari'a wa ataina Musa al-kitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila Allah ya ce mun baiwa annabi Musa littafi muka sanya shi shari'a shine anan Allah ya ce mun baiwa annabi Musa shari'a wannan ma nauki ne na nasara nauki ne nan tsara ga manzanni Allah ya datar da su ya shiryar da su zuwa ga abin da yake daidai wa auratna bani isra'ila alkitab mun gadarwa da bani isra'ila littafi wannan littafi shine at-taura suka dinga gadan shi yaya da jiko da jikoki da wanda suka biyo baya haka suka dinga gadan wannan littafi na at-taura wanda wannan ni'ima ce Allah ya ba su littafi wanda yake a ciki akwai shari'a kun ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta da abin da yake alqur'ani wanda shi mafi girman abin da aka bashi na aya shine alqur'ani kuma shari'a ne da duk wanda ya bi shi to zai kai shi ne zuwa ga aljanna zuwa ga tafarki madaidaici to dan haka littafi Allah ya baiwa al'umma littafi to baiwa ne da nasara da taimako to bani isra'ila an ba su littafi annabawan da suka biyo bayan annabi Musa suna ta amfani da taura kamar yadda aya ta gaya mana inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar bima sufizu min kitabillah dan haka at-taura ta zama suna gasa har annabi Isa da yazo duka da at-taura ta fi sai dai an kara mai da injila dan haka cikin abinda Allah ya sanar da shi akwai at-taura wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmata wat-taurata wal-injil dan haka daga cikin abinda aka karantar da Allah ya sanar da annabi Isa akwai at-taura to Allah ya ce mun gada musu da wannan littafin hudan yana da shari'a wa zikira kuma wa'azi li ulil albab da masu hankali domin masu hankali su suke karɓar wa'azi su suke amfanuwa da shi duk wanda ya yana watsar da wa'azi da tunatarwa da karantarwa to bai da hankali shi mai hankali an ce Allah ya ce sai ya karɓa manzo Allah ya ce sai ya karɓa sai ya bar abin da yake sai ya tsorata amma wanda bai da hankali to sai ya watsar da wa'azi yake karɓa to sai Allah ya ce manzo Allah fasbir kai hakuri ana fuskantar da magana ga manzon Allah kayi hakuri akan abinda waɗannan kafirai suke yi maka, kayi hakuri akan wannan da'awa, kayi hakuri akan jajircewa wajen riko da wannan addini. Da haka Allah yake manzo Allah yayi hakuri, inna wa'dallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne, wala karka gaza, alƙawarin da Allah yayi na ɗaukaka wannan addini to gaskiya ne, kuma Allah zai cika alƙawarin, zai ɗaukaka kalmar da kazo ne ita kalmar shahada, zai sanya kyakkyawan ƙarshe gare ka da waɗanda suka bi ka. Wannan kuma Allah baya saba alƙawari, da haka inna wa'dallahi haqqun, nan ana ba manzon Allah lallashi, kuma ana tabbatar da cewa addinin musulunci shine gaba. Da haka duk wannan abinda suke yi to al'aqiba wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan makoma yana ga masu tsoron Allah. Sai Allah ce wastaghfir li dhanbika, ka nemi gafara ga zunubanka. Allah ya ce wastaghfir li dhanbika, nan malamai sun tattauna suka ce li dhanbika, to ya manzon Allah yana da zunubi da zai nemi gafara? Wasu malamai suka ce ana nufin saghair, kananan abubuwa, kananan laifuka ba kaba'ir ba. Annabawa bil ijma Allah ya kare su daga fada cikin kaba'ir, amma saghair an yi sabani, suna iya yi ko ba sa iya yi, akwai sabanin malamai. To wanda suke ganin saghair zai iya faruwa gare su suka ce to shi ake nufi wastaghfir li dhanbika. Wasu suka ce a'a, wannan ba ana nufin zunubi irin zunubi na wanda ba annabawa ba, sai manzo Allah zai yi irin wannan, amma akwai abin da zai yi, amma da ba shi ne ba, shi ya fi abin da suke kira sharkul auda. Amma manzo Allah ya munafikan da suka zo suna neman izini ba za su ji yaki ba, in wannan yazo ya zauna ya ce a yi min izini ba zan je yaki ba, gidana akwai matsala, manzo Allah sai ya ce, sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu hatta yatabayyana laka allazina sadaqu ta'lam al-kazibin. Allah ya ce afallahu anka, Allah ya yi maran gwanzo lima azinta lahu, dan me kai musu izini, kaga wannan yana da ba a yi izinin ba shi yabi, to amma kin da yayi afallahu anka, to irin waɗannan suka ce shine abin da ake magana. Almuhim akwai bayanan malamai a karkashin irin wannan, kamar fadin Allah ya yaghfiru Allahu laka ma taqaddama min dhanbika, to irin waɗannan ayoyi ne muke faɗa cewa masu guguwar ƙaryata hadisai in suka zo irin waɗannan ayoyi ba dan ayoyin alqur'ani bane karyata za su, sai ayi an ci mutuncin annabi. To amma ba yadda za su yi da irin waɗannan ayoyin, dan alqur'ani ne, duk wanda kuma iri waje fili ya zo ce bai da alqur'ani ba kafiri ne, ba wani musulmin da zai tantama kan kafirci. To amma tunda hadisi ne, suna ganin akwai wanda bai san ma me hadisi ba, sai su kare ta su yi gaba. Shi yasa suna da matsala idan mutum ya karyata hadisai da sunan cewa sun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama, alhali ba haka bane, to ya zai da irin waɗannan ayoyin? Idan har ya iya bayanin waɗannan ayoyi, to waɗancan hadisan ma malamai sun iya bayani, yadda ya yi bayanin aya tabbitaffe yana ganin ba matsala a ciki, to haka hadisan da shi yake ganin da matsala ingantattun kuma malamai suna ganin ba matsala, kuma sun yi bayani. Da haka sai dai ya yarda. To da haka anan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika, suka ce ana magana ga annabi ne amma ana nufin al'ummarsa. In har an ce manzo Allah istaghfir li dhanbika, to ina ni ina kai, kaga ne babu aula ba sai an gaya mana ba, domin kana jin an ce manzo Allah ne ya yi gafara, to kai ka san kai ne min babu aula ka ne ya yi gafara, domin shi manzo Allah dan Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, kaga Allah ya yi gafara gaba daya, kuma Allah ya yi gafara din. To amma ka ce wastaghfir li dhanbika, dan haka nan mu ake koya wa mu al'ummarsa ga abin da ya manzo Allah, to mu ma mu yi. Sannan aka ce wasabbih, kayi tasbihi, shine kace subhanallah, tabarkaki Allah, bihamdi rabbika, da gode wa ubangijinka, subhanallah walhamdulillah. Manzo Allah shi waɗannan kalmomi guda biyu suna cika ma baina samai wal ardi, abinda ke tsakanin sama da ƙasa, da lada kalimatani saqilatani ala al-mizan, khafifatani ala al-lisan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, kalmomi ne masu girma da Allah yake so. Da haka sai bil asyi, da yammaci, wal ibkar, da safiya. A al-asyi shine yamma, daga lokacin da asar har abin da yake dare. Ibkar kuma da safe, daga lokacin al-fijr har abin da ya kawo bullowar rana. Wasu suka ce waɗannan lokuta aka ce manzon Allah yayi tasbihi a cikin, saboda lokuta ne masu girma, masu daraja. Wasu suka ce anan ana nufin ma sallah, lokacin gabanin a fallanta salloli guda biyar. To ana yin sallah safiya, ana yi da yamma. amma ayoyin suna nan a matsayin tasbihi wanda kuma sunna ta zo da tasbihin da ake yi da yamma da wanda ake da safiya duk zikirin da kaji an ce ana fada da safi to yana farawa ne daga bayan sallar asuba zuwa kullowar rana bayan kullowar rana sai dai kai kaza'i kai qara'i zikirin da ake yi da yamma yana farawa daga al'asar zuwa faduwar rana in rana ta fadi sai dai kai qara'i wannan shine waɗannan lokuta a magana mafi inganci lokacin safe daga bayan alfijir kuma waɗannan lokuta ne masu albarka suna dauke da albarka masu yawa musamman bayan asuba lokaci ne da mutum bai fara shiga sabon duniya ba da haka lokaci ne da mutum ya gama bacci ya tashi kwakwalwarshi ta samu hutu to lokaci ne ake so mutum ko hadda zai yi yana cikin lokaci mai kyau na karanta alkur'ani na hadda haka nan bayan la'asar rana ta yi sanyi shi ma lokaci ne mai kyau lokaci ne da mutum ya fara samun nutsuwa kai kawo ya rabu to da haka sai Allah ya ce manzo Allah ya tasbihi a waɗannan lokuta din anan idan muka kalli ayar da kyau tana ba mu wani sirrin daukaka a rayuwa wanda yake san daukaka a rayuwa ayar tana ba mu sirrin daukaka a rayuwa ku duba tana magana nasaran manzanni aka bada abinda aka bayewa annabi Musa sai Allah ya ce manzo Allah fasbir sirri na farko kenan hakuri duk wanda bai da hakuri to ba zai cimma riba zaman rayuwar duniya ba bin Allah ma sai da hakuri hakuri gida uku ne hakuri wajen bin Allah wajen yin da'a hakuri wajen barin saban Allah sannan hakuri kan abubuwan da Allah ya kaddara wa mutum wanda ba su da dadi waɗannan su ne ginshiken hakuri duk wanda ya hada wannan to ya zama mai hakuri kana hakuri wajen bin Allah kana jin cewa a jikinka da nauyi amma za a ce hayya ala sala ka zo kai sallah da kana jin yunwa ka hakura kana jin isirwa ka hakura kai azumi din wannan din nau'i ne yanzu azumi hakuri ne ba abin da ke cikin azumi sai tsabar hakuri to sannan kana ji kana so Allah zai ce bayar dukiyarka rabaka ba da zakka ka dauka ka bayar to hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sabon Allah domin sako yawanci yana da zaki za ka ga sako zuciya tana son shi kamar da manzo Allah ke kuffatun nari bi shahawat ita wuta an kewaye ta da abin da rai ke so to sai ka daure za ka bari ga abu kana so amma za ka tunda Allah ya haramta ka ka taba dukiya ce ba ta ka karka taba ga wata harka ta taso kana yi za ka samu makudan kuɗi amma haramun ce sai ka hakura to wannan ke shike na biye kenan ke shike na uku hakuri wajen abubuwan da Allah ya kaddara a rayuwa marasa dadi to sirri na farko kenan da ayar ta ba mu na cin ribar rayuwar duniya da lahira hakuri fasbir inna wa'dallahi haqq sai wastaghfir li zambika istighfar wannan mun faɗe shi a karatun da ya gabata istighfar ku duba annabi ruhu yace fa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar sai faɗi mai yursilu samaa alaikum mijrar wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara to istighfari akwai sirri a cikin shi mai girma sai yayi istighfari yana ƙara lafiya yana ƙara arziki yana ƙara wadata yana ƙara shiriya to nan sai aka ce manzon Allah yi sannan sai tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar wannan zikiran na safiya da yamma da mutum zai yi da bayan sallah an gama sallah to waɗannan abin da yake gani suna ƙara dan adam lafiya suna ƙara dan adam ɗaukaka suna ƙara dan adam kwanciyar hankali da haka in mutum yana so ya rike wannan Allah ya gaya wa annabinsa mu kuma muna bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda Allah ya ce yayi to mu ake gaya mu ma mai koyi da shi sai Allah madaukakin sarki umarci manzon Allah da wannan to da wannan abuwa kuma ake samun nasara da haka dalilai ne da abinda suke kawo mutum ya samu nasara Allah ya umarci annabinsa da ya rike wannan yana yi dan haka wanda bai haddace zikirin da ake yi da yamma ba zikirin da ake yi da safi mutum ya samu ya haddace alhamdulillah za ga ruwayi sun zo da su kala kala ba ana nufin duk sai kai duka ba in ka iya haddacewa yau in kai wannan gobe kai wannan in baka iya ba mu dade ka iya rikewa kai a gefe ga irin sayyidul istighfar da manzo Allah ya ce duk wanda yayi ya mutu da yamma yayi da yamma ya mutu a wannan yammacin to dan aljanna ne wanda yayi da safi ya mutu a wannan safi dan aljanna ne wanda da za ka yi da safi bayan asuba sai mutuwa ta riske mutum bayan azhar ko kafin azhar to zai shiga aljanna haka nan wanda zai yi shi bayan a sallar asar mutuwa ta da shi da daddare kafin dare yawa zai shiga aljanna kaga dashi amma sai wanda Allah ya dace shi sai da wani sahabi ce ya rasulullah da yamma abin da zan yi shiga aljanna in nisanta daga wuta sai manzo Allah ya ce laqad sa'alta an azim na tambaya mu mai girma amma wa innahu la yasirun ala man yasarullah mai sauki da gurin wanda Allah ya sauwakewa da haka wannan zikiri yana da matukar amfani mutum ya haddace shi ya zama yana yin shi safiya da yamma yana yawan mai tashi to mutum yayi wannan sai ya samu shiga cikin bayin Allah na kware sai zama hakikanin mai ambaton Allah amma duk wanda yazo ya haukace a cikin da sharbi yana yawa ana zakiri to ba na manzo Allah yake na manzo Allah ba za ka zama haka ba za a ganka cikin nutsuwa da hankalinka da komai amma da cin ai an sanya cikin wata hanya ne har sai shiga jazaba yanda yawanci masu irin wannan ma tarbiyyar da ake musu za a ce za a yi wa mutum tarbiyya sanya shi a guri ba cikakken ci ba cikakken sha a ba shi wasu auradu ya kai wani ma cikin duhu ake sa shi duk da ana yi a garin nan sosai zuwan sunna da karantarwar sunna aka rage wasu abubuwan ba zai yi ba ko ina za a yi ba da ana yi kullum mutum a ba shi wasu azkar yana yi ba abinci dan abin da za a ba shi bai kai ya kawo ba bai ba a jefa mai dan guntun birede ba da shi zai yi na ciki dan jira dan sa mai ruwa ya kurba sai a ce yi kai wai ba zai yi usuli yayi fana'i ba sai ya kai lokacin da duk abin da aka nuna mai zai ce Allah ne to sai a ce yanzu ne yayi usuli ya kai matsayin da baya ganin komai sai Allah amma wai a yadda yanzu muke rayuwa ka ce wannan baba ne wannan baba ce wannan mota ce wannan gida ne wannan kaza ne wannan dabba ce kuma Allah daban to wai ai yanzu baka yi usuli ba baka yi fana'i ba to kaga wannan tsabar kafirci duk wanda yake zikiri irin na manzo Allah zaka same shi a nitse cikin nutsuwa da hankali ba zai zama yana yawo cikin kazanta ba kuma yana ife yana faɗa wasu abubuwa wanda ba daidai ba to wannan za su tare cewa an kama wata hanya wadda ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba da haka abinda wannan aya ta kunsa in mutum zai dabbaka babu shakka zai ga kyakkyawan sakamako duniya da lahira sai Allah ya ce
innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
نعم الله يشيء إن الذين يجادلون في آيات الله حقيقة وأن في جاية سن آيوين الله بغير سلطان أتاهم بعد وتوجه لتزوم سباء in fi sudurihim ba abin da ke cikin kirazansu zukatansu illa kibrun face girman kai ma hum bi balighi Allah ce ba za su isa zuwa gare shi ba fasta'in billah ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul basir hakika Allah shine mai ji shine mai gani ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya sake dawo da mu kan abin da ayat take cewa sura take cewa yawa kai sura tana yawan magana mujadala cikin ayatin nan domin dabi'a ce ta kafirai kuma abu ne mara kyau sai Allah ya gaya mana yanzu ga abinda kuma mutum zai yi shiga cikin ukuba ku duba yadda qur'ani yake bayan an yi maganar abinda zaka samu nasara fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar wannan hanyoyi ne na samun nasara a rayuwa da samun alkhairi to kuma sai ake nuna ma ga kuma ɗaya bangaren da kada ka shiga shine mujadala cikin ayoyin Allah innal ladina yujadiluna fi ayatillahi hakika wadanda suke jayayya cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce su watsar ko su kawo ta magana ko su bice wadannan ayoyi su karyata su bi ghairi sultanin atahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba wannan sifa ce kamar yadda muke faɗa sifa ce lazima duk wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah a bisa jahilci a bisa sarrai to za ga babu wata hujja tare da shi ba yi da wani dalili akan wannan to Allah ya bayyana hakikanin masu yin wannan in fi sudurihim ba abin da ke cikin kirazansu illa kibrun face girman kai da ji da isa shi ya hana su su karbi gaskiya shi sa suke jayayya da ayoyin Allah sai Allah ya ce ma hum bi balighi amma ba za su samu wannan girman kan ba ba za su samu abin da suke nema ba da haka wannan girman kai shi ya hana su bin gaskiya saboda suna ganin ai su ne sai ya za a yi muna manya a gari wani yazo yace shine manzo a ulki alaihi zikru min bainina yanzu a cikin mu kurin shi za a ce an yi wa wahyi bal huwa kazzabun ashir makaryaci ne mai ƙarya mai girman kai mai kaza Allah ya ce sayalamuna gadan mani bi kazzabun ashir Allah ya ce sujara za su san waye wanda yake da wannan sifa din kaga me ya hana su karba shi ne girman kai da cewa ya za a yi shi za a aiko ba mu ba haka nan za ka gani duka mutanen annaba na ga mu mutanen annabi hu mutanen annabi no ma da raka taba aka illa allazina hum arajiluna ba wanda suke bin ka sai makasantan mubadiyar ra'ayi wanda suke yan kauye ra'ayin su ma ba abin karba bane ba su da ra'ayi mai kyau haka nan waɗannan mushrikai suka ce manzon Allah ya za a yi mu zauna majalisin ka ga irin su Bilal baki bawan mu ga irin su Ibn Ummi Af suna rin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake mashiyayi ne ga irin su Suhaib ar-Rumi ga irin su wani ya za a yi mu zauna in kana so mu zauna tare da kai ka kori waɗannan mun fi karbin waɗannan Allah ya ce wala tasrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce kada kori su to haka girman kai ne yake hana wasu karɓar gaskiya yanzu wani yana nan yana jin abin da ake faɗa daidai ne to amma yana ganin ya za a yi shi ya bi wani ya za a yi ya bi da'awa wani ya za a yi ya bi kirawa da haka shi yana ganin gwari shi yana yana ganin shi ya isa shi shi ne abin da Allah ya faɗa ya ce ba abin da ya hana su illa girman kai kuma ba za su cin masa ba to haka kuma duk wani mai ƙin gaskiya za ga wannan ne a tare da shi ba abin da yake sa ya ƙi gaskiya din face girman kai shi yasa duk yadda za a yi karfe da ka zama mai girman kai kai ta kokari kana da dabtar da zuciya musamman in mutum yana da abin da zai girman kai dukiya kudi dukiya da arziki yana cikin abin da ke sa dan adam azawa Allah ya ce innal insana la yataga ar-ra'ahu sadda halaka anni maliya dukiya ta ta halaka da ni to dukiya tana ciki da haka in Allah ya baka dukiya kai ta kokari kana tankwasa zuciyarka ka zo sallar jami'i cikin unguwa ko da za ka haɗu da talaka da wani da wani da wani kar ka kalli wani da wani kalli ka zo bauta wa Allah ne in an yi mutuwa je ka yi janaza da kai idan wani bai da lafiya cikin makota da yan uwa je ka duba shi ka dinga ba zuciyarka hakuri kana ladabtar da ita dan rai da ke gari in baka jan shi to zai ja ka ne sai ana ladabtarwa wani malami yace idan yana tafiya sai ya ji kamar alamun girman kai mai shige shi ya ji kamar ko ya wuce wani ya ga ayyafuwa ne ya wuce wani ko yana tafiya kafa ko cikin wani ya ji a ransa ya tushe yace to sai in ladabtar da zuciyata sai in nemi wani masallaci sai yace a nunan bandakin masallaci a nunan sai yace ɗebo ruwa sai in wanke bandakin shi dan in ladabtar da raina kana tafiya a motarka sai ga wani da tsohon mota yana fama sai ka ji a ranka ka tushe sai ka ce a'udhu billah ka nemi tsarin Allah wannan jin da zaka yi in kai wasa sai ja maka matsala babba a rayuwa kana ganin kamar motar kalau take ba kana wannan abin sai yayi ba kana tafiya ta tsaya sai a waye gari mai wannan da ka gani ka rena kuma shi zai baka taimako dan Allah ya nuna maka cewa su mutane ma'adin ne mutane da ka san ma'adin kamar manzo Allah ya ce mutane da ka san ma'adinai na tsarrafin kasa haka mutane suke to sai ana tankwara da rija haka duk wani abin da zai haifar ba da girman kai ke kokari ka watsar da shi in zuciya ka tarya maka ne mun tsari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sa ka tashi wata rana a gida da kudin ka da ikon ka wata ka tana zalunci ka dau dasta ka goge ta ka ji cewa kai ma bawa ne na Allah wancan da kake sawa yana yi maka Allah ne sai ya bukata shi a hannunka ba wai dan Allah ba ya san shi ba kai ma kuma ka tankwara zuciyarka ka wace ran mace ka tana zaune ba karka da muka tashi kullun da kanka ka hada ruwan wanka ka aje wala ka dauka ka je ka zuba kai ka in tace kake a bari wa in hada kai ma ka ji cewa kana wa kanka manzon Allah yana cikin gida yana dinki yana tatsar dabba da zai sha nonan yana daukan takalman sai dinki sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka ji to wannan yana tarbiyantar da rai to mutum yana wa zuciyarsa tire ne yana jin cewa eh lallai ni din nan ni ma mutum ne kamar kowa da haka abin da ya kamata in yi wannan in girman kai ya shiga mutum to gaskiya ma za ka zo ban jibi ba wace ran wannan yaron da yake gani yana maka gadi ko yana tsaron maka rumfa ko yana share maka gida ko yana dan aikenka wace ran zai baka shawarar da take ba karama bace mai girma ce kuma da za ta amfane ka
manzo Allah da aka tuna na Aisha ta gina na wannan na ifki da aka yi mata ai cikin wanda manzo Allah ya tambaya har masu aiki har Barira Barira zai wace a gidan amma manzo Allah ya tambaye ta me za ki ce saboda girmama dan adam da girmama shi to dan haka girman kai abu ne mai muni Allah ya gaya mana babu abinda ya hana su suke kokari ba sai girman kai amma Allah ya ce wa ma hum bi balighi Allah ya ce ba za ka samu wannan abin da suke nema ba dan ba za su cimma burin su ba sai Allah ya faɗi magani ce fasta'in billah ka nemi tsarin Allah shine abin da na ambata ko ya kaje dan na tuwa ne kana tafiya kana zaune kana kaza to kace a'udhu billah ka nemi tsarin Allah in ba haka ba sai dan sai ya tafi sai ya fatar da kai Allah ya ce innahu huwas sami'u hakika Allah shine mai ji in ka nemi tsarin Allah yana ji al-basir kuma shine hakikalin mai ganin abin da bayan yake yi dan haka idan kai aiki Allah yana gani to wannan aya tana gwada mana waɗannan ayyuka wannan jayayya cikin ayoyin Allah da kin karɓar gaskiya da girman kai su kuma suna tauye rayuwar dan adam su dan kofar da shi kuma mutum ba zai samu kubuta daga ciki ba sai ya ji hanyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai Allah ya ce
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
يعني لخلق السماوات والأرض هل اشتر سميد فسي أكبر من خلق الناس تاجه لشمتاني جرما ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيه مديون شمتاني مستنبا أنا ana ga mana ai waɗannan kafirai da ake ta fama da su akan tashin alkiyama daga cikin abin da ake fama da su suna karin tashin alkiyama suna cewa ya za a yi mutun ya mutu a inna la marduduna fil hasira yanzu mun mutu za a dawo da mu bayan mun zama kashi murta ciki da sauran irin abuwa to shine Allah ya ce la khalqus samawati halikas samai wal ardi da kasa akbaru min khalqin nas ta ji halikan mutane girma ku da kuke karyatawa da tashin alkiyama kuna cewa ba za a tashi alkiyama ba balanta na isa kamako to me yasa kuke karyata kuna ganin Allah ba zai dawo da ko bayan ya halice ku to ku kalla halittar sama da halittar ku da ta sama wace ta fi girma wannan wani abu ne da yake jin mai hankali ya san ba za ka hada halittar mutum da ta sama ba saboda mutum nawa ne waye san adadin mutum da sama ta lullufi waye san adadin mutum da yake rayuwa a bayan kasa a wannan duniyar da muke rayuwa a yau wannan kasa da muke taka waye san adadin mutanen da suke rayuwa a kanta to kaga ashe kenan tafi girma ta ban mutum girma kuma me waye san hakikanin ta waye san hakikanin sama da girman ta duk inda zaka yawo a duniya ba randa zaka zo ka ce ai mun je wani guri mun tada ga sama ai mata fila an tokari ta babu amma kai dan adam za su gini duk yadda aka yi da kwarewa da ci gaba da mai sai an yi matokari sai an yi kariya sai an yi sai ma an zo da tayan auda kariya za ta dauka ko ba zai dauka ba kaza da kaza amma ka dubi sama da girman ta kuma da halittun da suke ciki Allah kadai ya sani za Allah ya ce a sama ba wani gurbi na daidai da yan yatsu hudu face akwai mala'ika a gurin wannan sama ta duniya kuma dabbobi suna tashi tsuntsaye suna tashi su yi tafiya a cikinta tafiya mai nisa balma abu ne sananne akwai tsuntsayen da suke yin hijira daga wani guri zuwa wani guri duk shekara akwai wanda daga nan za su kasashen turai ko wanda daga can wani lokaci za su hijira su dawo nan duk a cikin wannan saman suke tafiya har yanzu a yawa dan adam akwai gurin da bai je ba a cikin sama bai je gurin ba akwai gurin kuma da bai isa ba ma ya je saboda Allah ya kare gurin ba wani wanda yake gitta ta gurin to wannan halittar wanda yayi wannan halitta shine zaka ce ba zan iya dawo da kai ba to shine Allah yake ga mana halittar samai da ta kasa akbaru min khalqin nas ta ga halittar mutane girma amma walakinna aktharan nas sai dai mafi yawancin mutane la ya'lamuna ba san haka ba ba kowa yake lura ya gane haka ba Allah yake awalam yaraw anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى yanzu ba sa ganin Allah da ya halicci sammai da kasai bai gaza ba wajen halittar su yanzu shine Allah zai gaza wajen dawo da mamata shine bai da iko bala yana da iko innahu ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan dukkan komai dan haka wannan kira ne da jan hankali da duk wanda zai kare ta tashin alkiyama da sunan cewa ai ba za iya dawo da mutum ba in ya mutu ya tabi kenan to su kalli halittar sama dali daga cikin dalilai da Allah yake bayarwa na hankali su kalli halittar sama da kasa to wanda ya halicci sama da kasa shine zai gagare da wani mutum wanda yake gudano yake in an gurga cikin sama ma ina zai ji ba inda zai ji gudano yake akwai sunan da in ya sauka daga sama in ya sauka ya zai ga girma to kaga ina mutum zai ji to Allah da yi wannan yana da iko da ya dawo da mutane bayan sun mutu saboda tashin kiyama ubangiji Allah ya dace da mu Allah ka dora mu akan abin da kake so Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici Allah ka raya mu rayuwa mai kyau Allah ka kara mana albarka a cikin wannan rayuwa Allah ka karbi ibadun mu ka yafe mana kurakuran mu ka cika magabatan mu ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka daukaka musulunci da musulmai ka saskanta kafirci da kafirai bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين